Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa kan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da halul da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha a yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ne ke farin cikin jan akalar shirin a wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoton zaman sulhu a tsaunin Mambila da shugabannin addinin Kirista da na Musulmi suka yi a birnin Gembu. Usman Ahmed Kabala yana tafe da shirin na kasa ba kasawa ba. Za ku ji irin rahotanni da suka dauke hankalin wasu jaridun kasar Ghana a makon nan. Sannan mu kawo kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a kwatin sakonni. Yanzu sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna.
Mausare assalamu alaikum. Wasu magoya bayan shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro sun afka cikin ginin majalisar dokokin kasar kuma suka yi garkuwa da 'yan majalisar waɗanda galibin su 'yan jami'ar adawa ne. Ko baya ga tsare 'yan majalisar hawa kuma sun yi garkuwa da duk sauran mutanen da ke cikin zauren majalisar har na tsawon sa'o'i 9. Akalla mutane 12 ne suka samu rauni ciki har da 'yan majalisar dokokin 5 da kuma ma'aikatan majalisar. Shugaban majalisar dokokin kasar Julius Borges ya ce abin da ke faruwa a kasar ba laifin kowa bane sai na shugaba Maduro, inda aka kwashe watanni ana kikikakan siyasar da na tattalin arzikin kasa wanda ya haifar da zanga-zangar lumana wanda rikide ya koma fada tsakanin magoya bayan gwamnati da masu kin jinin gwamnatin. Daga lokacin da aka fara wannan zanga-zangar zuwa yanzu mutane 100 ne suka rasa rayukansu. Borges ya shaidawa manema labarai cewa sunan rikicin da ake yi a kasar a halin yanzu wato shine Nicolas Maduro. Amurka ta shaidawa jami'an kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya jiya Laraba cewa a shirye take ta yi amfani da karfin soja domin kare kanta daga barazanar kasar Koriya ta Arewa wadda ta kaddamar da gwajin makaminta mai linzami. Sai dai kuma Amurkan ta ce zai fi kyau a ga cewa an samu sulhu ta hanyar diplomasiya da matakan tattalin arzikin. Har ba makami mai linzami samfurin ICBM na farko da kasar Koriya ta Arewa ta yi ya ci karo da suka daga sassan duniya daban-daban wanda kuma ya haifar da shigar da ita cikin halin damuwa a fannin diplomasiya. Wasu sassan kasashen arewacin Amurka an yi imanin cewa wannan makamin da kasar ta Koriya ta Arewa ta sake harbawa a ranar Talata ta wuce yana cikin sabbin rokokin da ta gwada a ranar Talata. Yanzu haka dai an kasa cimma matsaya tsakanin Rasha, Turkiya da kuma Iran akan inda za a dakatar da buɗe wuta a kasar Siriya a yayin wata tattaunawar sulhu da suka yi a kasar Kazakhstan, kamar yadda jami'an diplomasiya suke cewa. Domin ko Rasha da Iran waɗanda suke goyon bayan shugaba Bashar al-Assad su amince da su yi aiki da kasar Turkiya wadda take marawa 'yan tawaye baya domin ganin an samar da sassa huɗu na zaman lafiya cikin kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Kasashen uku suna fatan cimma matsaya a cikin ƙarshen watan Agusta lokacin da za su sake zama a Astana. Rashin cimma matsaya na jiya ya zame wa Moscow babban koma baya wacce ita ce ta shirya wannan batun sulhun domin ko ita ce kan sahun gaba na takarawan a zo a gani na kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 6 ana yi a ƙasar ta Siriya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ministan harkokin ƙasar wajen ƙata ya ce ba laifin kowa bane illa na Saudi Arabia ita da haɗaɗɗiyar daular Larabawa na shigewa kan sahun gaba na ƙaƙaba mata takunkumi. Ministan dai ya yi wannan kalamin ne a jiya Laraba wanda ya zo rana ɗaya da ƙungiyar ƙasashen suka bayyana yanke dangantakarsu da ƙasar ta ƙata sa'in da suka haɗu a ƙasar Cairo domin sanin mataki na gaba da za su ɗauka a kanta. Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ya shaidawa taron jama'a ɗakin taron da ake yi a katon na London cewa zargin da ake yi wa ƙasar ta ƙata wai tana marawa ta'addanci baya ba kowa ne ke da wannan kilbibin ba illa Saudi Arabia da kuma haɗaɗɗiyar daular ta Larabawa. Ya ce akwai buƙatar ƙasar ta Ghana da su garin da garin domin jin shin menene matsalarsu. Ministan ya baiwa taron tabbacin cewa ƙasarsa na iya bakin ƙoƙarinta na yaƙi da ta'addanci sai dai ya ce akwai buƙatar a yi taka tsantsan wajen fayyace wane ne dan ta'adda wane ne kuma ba dan ta'adda ba. Shugaba Donald Trump ya fara rangadin sa na matakin farko na tsawon kwanaki hudu akan abin da ya shafi harkokin diplomasiya a kasashen yammacin Turai, wanda yanzu haka ya sauka fadar gwamnatin kasar Poland tunda yammacin jiya Laraba, yayin da shugaban ke fatar samun kyakkyawan tarbo, haka kuma zai fuskanci damuwa a nahiyar sakamakon wasu kalaman manufofin gwamnatinsa da ya furta tun a farkon da ya kama aiki. Wasu daga cikin waɗannan batutuwa ko sun haɗa da batun NATO da shawarar da ya ce yana son ya ɗauka na game da ficewar Amurka daga ƙungiyar nan ta Paris game da canjin yanayi, sai kuma batun kalamansa game da shugaban Rasha Vladimir Putin. Trump dai zai gabatar da jawabinsa na farko ne a nahiyar bayan wanda zai gabatar a yau Alhamis a dandalin Helsinki da ke Warsaw, wanda yake da yawan al'ummomin masu nuna kin jinin mulkin danniya da kuma kama karya. Sojojin Amurka sama 3,000 ne aka girke a Poland din a matsayin wani bangare na NATO wanda aka samar da niyyar mayar da martani ga kasar Russia game da rawar da take takawa a kasar Ukraine.
Ladan Ibrahim a yau aka ji da labaran duniya. An yi kira ga kabilu da ke fada da juna mazauna tsaunin Mambila karamar hukumar Sardauna a jihar Taraba kada su yi sake wasu su rika ingiza su da ruru ta kyama tsakaninsu don haddasa tashi-tashin hankula a yankin. Ga rahoton da Sanusi Adamu ya aiko mana.
Kowace kabila na da yancin walwala da kuma sarrafa dukiyoyi da albarkatu da Allah ya wadata yankin Mambila da su.
Shugaban kungiyar mabiya addinin Krista Reshen jihar Taraba, Reverend Dr. Ben Ube, ke gabatar da bayanin bayan taron wanzar da zaman lafiya na haɗin gwiwa da majalisar gamayyar kungiyoyin addinin musulunci yayin ziyarar su yankin Saunin Mambila na karamar hukumar Sardauna da ya fama da tashe-tashen hankula makonni da suka gabata. A fakaice, bakin shugabannin addinan na jihar Taraba ya zo daya kan batun akwai wasu da ke ingiza tashe-tashen hankulan da jiha ke fama da su daga waje, musamman na baya-bayan nan da masu lura da al'amura suka ce shine mafi muni a shekaru 47. Da farko ga shugaban majalisar gamayyar kungiyoyin addinin musulunci ta kasa reshen jihar Taraba, Alhaji Inuwa Usman Mafindi. Taron wanzar da zaman lafiya da kungiyoyin addinin Krista da musulunci tsakanin mabiya addinan biyu mazauna yankin tsaunin Mambila wani tobali ne na kyautata fahimtar juna, kau da kyama da kuma gafartawa juna, kamar yadda ɗaya daga cikin mahalarta taron Imam Mustafa Yakubu ya shaida. An dai tashi taron wanzar da zaman lafiya da kyautata ta fahimtar juna na haɗin gwiwa tsakanin kungiyar mabiya addinin Krista da majalisar kungiyoyin addinin musulunci da aka gudanar a tsaunin Mambila tare da kira ga gwamnatin tarayya da ta jihar Taraba su tsananta tsaro musamman ƙauyuka da ke kewaye don takawa masu niyyar kisa harin ramuwar gayya birki. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.
Za mu ka muku shirin na kasa ba kasawa ba kamun nan sai a ci gaba da shakatawa da wannan fefe da ke bisa inji. Tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC karfe 3 da kusan minti 13 a halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Usman Ahmed Kabara da shirinmu na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A yau zamu tattauna ne da wani bawan Allah wanda yayi karatun sa har zuwa gama jami'a na aikin jarida, wanda kuma yana aiki da wani gidan radio a tarayyar Najeriya, wanda kuma a bakin sa zamu ji turyan koshi wane ne ya aka yi tsallake siratsin cewa shi bai yi bara ba, bai kuma danganci abin da ya shafe ta ba, sai dai karatu wanda gashi ta kai shiga aikin yi. Duk wanda yana da bukata ta musamman wanda kafarsa take da dan nakasu, saboda haka sai ya biyo mu. Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To da muke magana cikin shirin namu na yau.
Sunana Dikko Ibrahim Musa.
To mallan Dikko, na san mai sauraro zai san ya san menene sana'arka na aiki kake.
Ni dan jarida ne kuma mai magana a radio.
Dikko, wannan shiri na kasa ba kasawa ba, kullum abin da yake bincika shine zakulo mutane hajikai waɗanda wasu zaka same su da lafiyarsu, wasu kuma zaka same su suna da wata bukata ta musamman a jikin su, ko rashin gani, ko rashin kafa, ko rashin hannu, amma kuma zaka same su basu taba bara ba, ba kuma sayin ta, sannan suna da ayyuka kamar yanzu kai. Wace irin bukata ta musamman take jikin ka, ko wace irin tawaya ce a jikin ka, amma kuma ga kadan jarida?
To na kasan da ta kafafuwan da a lankushe su ya ma kuma bai hana ni komai ba, dan har kullum ina yi
warai
dukan moto, hawan shi, babur, komai kuma ta sani.
Yawanci zaka ga a Najeriya duk wanda yake da wata tawaya ko kuma aka ga ya dinna kasa kadan za a fara tunanin a ji tausayin shi, a bashi sadaka, a ku taimake shi, maimakon a tunanin kai ina zaka shiga makaranta, a wani ina kake karatu, ya za a taimake ka, kana da magana da zaka yi akan wannan?
Jawabin akan wannan al'amarin shine a nan ƙasar mu Najeriya akwai muna yawanci manne mu ko ba shugabannin mu suna sakaci a wannan fannin, saboda ne da ka ga mutum annakasu karane bai kamata a bar su a hakan ba, saboda ne sai mu ko ya kamata a mutu wurin ganin cewa sun samu bunƙasa da kuma cin gashin kansu, amma na shi bunƙasa tattalin da suke so ko sana'an hannu ko a je makaranta a je a karatu daga nan a samu musu aiki a dande ba su kauce hanyar ta zuwa neman maula ko bara ne ko bin yawa da neman da muku ba a'a yawa inda na gan shugaban mai suna guyu a kasa kenan saboda me ba su fasa mako nan kamar irin mu haka
to yanzu misali kai yanda ka taso rayuwar kai aka yi ka taso har ka iya kaucewa baran nan har ka samu kai karatu har muka haɗu da kai a jami'a misali sai gashi dukan mun karanta aikin jarida kana can kana aikin ka a radio da an faɗi sunanka a bangaren inda ka kira ce IDIM din nake nayin ko ya aka yi ka tsallake haka wace hanyoyi ka bi koko iyaye ne ko ya abin yake ba mu labari mu ji
da farko dai gaskiya iyaye na tashi ne na same su su ma ba wanda suke ba su da kokari ne dan da baki ya mama na yar kasuwa ce a lokacin da kan tsare su baba na malami ne malami ne kuma ya rasu
ina ji kan
su wannan fannin ma ta kasance shi an samu ana kan ba ni da muku ina zuwa makaranta ina abin har da Allah ya kawo rasuwa da ne kare diploma dina dan anan kabinan mai diploma sai ga shi nan maman nawa ta samu ciwo har Allah ya kawo rasuwarta
Allah ya ji kanta
amin dai za ta samu karanci saboda ni na dan san tsawon lokaci su kan kasan ka mun koma HND ka ba sai da yini ke ne amma da kan be ya kokari ya alhamdulillah bayan ma na ƙare a don teachers college ne bayan na ƙare wannan Allah ya taimake ni wani bawan Allah ya samu aikin koyarwa a wannan lokacin da ina da cikin wannan koyarwan ina zuwa makaranta har da taimako iyaye har Allah ya sa na ƙare diploma iyaye na suka rasu na ci gaba da aikin dai akai akai har na samu na yi wannan digiri
yanzu kana da iyali misali?
Alhamdulillah ina da iyali. Ina da mata daya da yara.
Yara sun kai nawa yanzu misali?
Alhamdulillah guda hudu.
Alhamdulillah. To ya kake tafiyar da su a matsayinka na wanda kake ga gakila yanayin kalubalen rayuwa kuma na tabbatar Allah ya sa ranka lafiyayyu ne. Ya kake tafiyar da rayuwar su dan ganin cewa koda sun gamu da wa'inda suke da irin wannan larura ko makamanciyar irin wanda suka ga kila mahaifinsu da ita za su iya tunanin cewa kai wannan fa bukatar taimakon da yake ba na a bashi sadaka bane na maganan cewa a taimaka musu ne a cikin al'umma da yin karatu da makamantan haka ta yaya kake kawo yaranka a cikin wannan
babban maganan shi ne a kabara kamar ka sani ni na tafiyi ne ni ina jin tafiyi ne sai ba ka sani ina jami'a haka kuma tarbiyyar da yara bisa kan tosiya ma mutane babban abu ne ga kowane mai gida magidanci ya tarbe da yaranka akan tausaya ma wayansu da ba su da hali ko wayansu da haka zalika zai ma yara na ina tarbe da su akan tausaya ma mutane ko da ma sun ga mutum da ba ko da ma zai cutar da su ne su tausaya su gan cewa sun kokari sun kuma kama wannan mutum saboda a samu a wadatar da wancan mutum ne ga wannan in zan da kowane iyali kowane bai nagidan ke yana wannan ga yaransa yana tarbe da su akan wannan gaskiya ba za a samu matsaloli da yawa ba a nan bangaren da muke yana ta bangaren duniyar nan haka saboda me yawanci aka ce za ka gan cewa mutum ne baya kai tsaye ma wani ɗan'uwansa a wannan kuma ba kyau don a duniyar da ake yanzu wanda ba a kai tsaye ma mutum gaskiya ba mutum ba ne
amma yanzu misali to bari mu koma mu dan ka san ni program din ko ince shirin nawa yakan da kijaki yadda kitaiki ne duk gaba daya ba daya yake duka bar daya ba ɗan siyasar mu an dade da kai musu kukan ayi doka ta kiyaye yanci mutuncin masu bukata ta musamman da makamantan su a cikin koyon da suke da wannan bukata ta musamman kuna wani abu akai a matsayin ku na wanda kuka yi karatu kan ku ya waye kuke ganin kawai fa sai an buda muku kuma an yi da ku daidai da kowa kuna wani abu akai ko wata kungiya ko wani abu makamantan haka
ka bara kamar yadda ka sani ne bangaren kai na zai yi ni a takaice tunda Allah ya sa na samu har Allah ya bani basirar na makaranta har Allah ya ban aiki ina yi da ni ko damuwa da wani ko wani kunya dan gaba ki da yan siyasa mun mai dalili ne gaba ki da zaran ka kai musu kuka kana ganin kai ka zama maulani kuma da ma kana da wani NGO da kake cikin setting up ne ga abin nan saboda a samu a cima buri irin wannan abubuwan duk da ya kota kota ka zama maulani ka zama kai da rashin ka zama kalbi kuma amma sun ba sun gaba sai su yi su ne ne ka dan ka miki aiki
ko ka kada kura'a
yawa ko ka kada miki kura'a don su mu za mu cima buri su kadan gwamnati kuma ba hannu mai kyau ba kuma ni gaba ki da kada kada mu'amala da ɗan siyasa gaskiya ina takatsantsan da wannan abin
to amma yanzu misali game da wannan in aka ce duka zo ka bada shawara misali a jihar ku a ce yau kai duka ka zo kai karatu ka san me halin da masu bukata ta musamman suke ciki to ni gwamnatin jihar nan na dauke ka ka zama mun mai bada shawara ta musamman ko ana baka commissioner al'amuran mutanen da suke da bukata ta musamman me kake ga zaka yi wanka haka kaga cewa an taimake su wace shawara zaka iya bayarwa in kai ne a matsayin da zaka yi wani abu
na farko ka bara a daina kamesu
ji kai ilimi dan ka zama baragon al'umma
dai mun san da ka saba ka sawa jiwa ji kai ilimi dan ka zama jiwan al'umma
yadda shi kara na ce a baro gudu game na kasa ina yi magana a wasu ma zuciyar suke tafasa sai su ji idani
Duka Ibrahim Musa sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon a cikin shirin na kasa ba kasawa ba za mu karkara wannan hira da muka faro da kai. A madadin duk wanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham wacce ta hada mana sauti. Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya.
Ta gaida malamai batun ruftawar ramin tonin ma'adinai a Ghana ta bayan fage yana daga cikin rahotanni da wasu jaridun kasar suka yi sharhi akai baba gare ka
zan fara shirin jaridun ne da jaridar Daily Guide wacce ta rawaito babban damuwar da al'umman Ghana ke ciki na wasu masu haƙar zinari taɓa rauniyar hanya da ramin haƙar zinarin ya rubuta da su a garin Nsuta kusa da Pristia a jihar yammacin ƙasar. Jaridar ta ce ana ganin ramin ya rubuta da su ne bayan wani ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙarya a ranar Lahadi da ta gabata. Jaridar ta ce ta fahimci daga bayanai da ta tattara cewar mutane 19 ne suke aiki a wannan ramin amma 5 cikinsu kawai ne suka kubuta ba tare da wani ya samu rauni ba. Sai dai har yau ne ba iya an tsamo kowa a cikin wannan ramin ba. Sai kuma jaridar da Statesman wacce ta rawaito kira da shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya yi wa shugabannin Afirka da su gaggauta yin marhabi da shirin ciniki na nahiyar Afirka. Jaridar ta ce a faɗin shugaban kasar Ghana idan kasashen Afirka suka yi tsayin daka akan wannan shirin cinikayyar zai ba su babban damar bunƙasa tattalin arzikinsu kuma ya sa su rage dogaro ga kayayyaki da kasashen ƙetare. Ya ce wannan hanya ce na bai ɗaya wurin dogaro da kai da kuma ci gaba. Jaridar da Statesman ta ce an ƙirƙiro da wannan shirin cinikayyar Afirka ne don haɓaka ciniki tsakanin kasashen Afirka ba tare da samun wata damuwa ba kuma zai taimaka wa kasashen su yi amfani da ciniki a matakin ci gaba cikin gaggawa. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ita kuma take cewar masana da binciken harkokin kimiyya 170 daga kasashen Afirka 31 za su gudanar da wani taron fashin baki akan kalubalolin Afirka ta huskokin kiwon lafiya da ci gaba. Wannan taron da kungiyar masana kimiyya a Afirka ta Deltas a takaice wacce ita ce babbar kungiyar masu nazari akan kiwon lafiya wanda aka fara a birnin Accra zai karfafa nazarin haɗin gwiwa tsakanin masana kimiyya a nahiyar Afirka. Jaridar Ghanaian Times ta ce wannan taron zai kuma ba da dama ga sabbin masana kimiyya da masu bincike da waɗanda ake horar da su su bayyanar da ayyukansu da suka gudanar da bincike a duk ƙungiyoyin hada-hada 11 don magance kalubalolin kiwon lafiya a nahiyar Afirka. da ƙarshe sai jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito kira da aka yi wa sababbin shugabannin kananan hukumomi 200 a wani taron bita na wuni hudu a birnin Accra da su yi lissafi ga jama'a. Jaridar ta ce wannan taron wayar da sabbin shugabannin kananan hukumomi akan ilimin ayyukansu da kuma tabbatar da kyawawan haloli don su jagoranci shirin gwamnati na raba madafun iko ga jama'a zai sa kananan hukumomi da gundumomin ƙasar su yi aiki daidai wa daida. Jaridar Daily Graphic ta ce da take bude wannan taron ministan kananan hukumomi da raya karkara Hajiya Alima Muhammad ta kira shugabannin gundumomin da su bi tsarin dokar kananan hukumomi na shekara 1992 da kuma kundin tsarin jam'iyyar su ta NPP wannan zai sa su yi aikin su yadda ya kamata. Da wannan ne muka kawo karshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba Yakub Makiri sashen Hausa na muryar America.
Sau a gaida baba, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe 3 da kusan minti 26 na dare wato 8 da minti 26 a Nigeria, Niger da kuma Kamaru karfe kuma 7 da minti 26 a Ghana. Ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuma bari a kwatin sakonni.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin gargajiya da kamar kuma ta Dalija Taraba tarayyar Najeriya. Dangane da yan kungiyar Boko Haram waɗanda suka mika kai domin kashin kansu, hakika wannan abu ne mai daɗi kuma faranta rai da kuma fatan sauran da suke da wannan ra'ayi irin wannan kungiya za su mika kai domin a samu zaman lafiya mai dorewa. Da kuma fatan Allah ya sa a kawo ƙarshen wannan kungiya ta ta'addanci a Afirka ma baki daya domin a samu zaman lafiya mai dorewa da kwanciyar hankali. Na gode ne na gana Aminu Mishayi na garin Garbace da karamar kuma ta Dalija Taraba tarayyar Najeriya biya ne da farkin.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Ali Sabo da ma'aikacin kiwon lafiya karamar hukumar Dambam ta Harbocin Tarayyar Najeriya. Tambaya ta zuwa ga mahukuntan Najeriya ne, wai shin kan hankalin su ne bai kai wajen ba ko kuma dai a'a suna sane sun yi burini ba sa sane da abin da yake faruwa ne a birnin Kebbi dangane da waɗansu mutane da aka sa rayuwarsu a cikin wani mummunan hali har ma ta kai ga ɗaya daga cikin su ya rasa ransa. Ɗayan kuma da yake raye, mutanen da suka aikata wannan abu suna nan suna yawo suna farautarsa ya rasa inda zai sa kansa. Kuma akan ce wai ƙasar nan ana aiki da doka da oda, in har ana aiki doka da oda to ya kamata mutanen nan abukadin su, domin wannan shiri kusan duk sati aka yi sau biyu a muryar Amurka na VOA na Titi da Gaskiya. Don Allah dan Annabi kira na, ina kira ne ga gwamnatin tarayyar Najeriya ko kuma abun da ya shafi bangaren hukuma masu yin hukunci, ma'ana su dauki mataki akan wannan mutane su bukadin wannan rayo yaro da yake raye.
To ma da Allah, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
Wasu magoya bayan shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro sun afka cikin ginin majalisar dokokin ƙasar kuma su kai garkuwa da 'yan majalisar waɗanda galibinsu 'yan jam'iyyar adawa ne ko ba ga tsare 'yan majalisar, haka kuma sun yi garkuwa da duk sauran mutanen da ke cikin zauren majalisar har na tsawon sa'o'i 9. Aƙalla mutane 12 ne suka samu rauni ciki ko har da 'yan majalisar dokokin su 5 da kuma ma'aikatan majalisar. Amurka ta shaidawa majalisar jami'an kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba cewa a shirye take ta yi amfani da ƙarfin soja domin kare kanta daga barazanar ƙasar Koriya ta Arewa wadda ta ƙaddamar da gwajin makaminta mai linzami. Sai dai kuma Amurkan ta ce zai fi kyau a ce an samu sulhu ta hanyar diflomasiyya da matakan tattalin arziki. Harin makamin mai linzami samfurin ICBM na farko da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi ya ci karo da suka daga sassan duniya daban-daban.
Mara lada ka Allah ka muka shin shirin a wannan hantsi, sai kuma can da al'ata za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsage da Juma'a da take shiryawa ta kuma gabatar. Kamun nan muna saki ida sakon ta'aziyya ga Alhaji Umaru Sambo Abubakar hadimin gwamnan jihar Adamawa ta fuskar yaɗa labarai bisa rasuwar babarsa Hajiya Zainab Sambo wacce Allah ya rasu a jiya Laraba. Allah ya jikanta da rahama. mu kuma a kyautata namu karshe yanzu amara dilladan Ibrahim a yau da ta ni gabatar da shirin da Solomon Abu da kuma da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya malama Zainab Abdulrahman da ta riga masa annan ne sahabo Imam Ali zan da ta yi sallama da ku mu zama lafiya.